Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan la'asariya. Sunana Sarfili Hashim Gumel tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
An samu sabbin mutanen da suka kamu da cutar COVID-19 samfurin Omicron wajen shida a Scotland. Gwamnatin Scotland yau Litinin har zuwa lokacin ba su san ko daga ina mutanen suka kamu da cutar ba. A Vienna, bayan tsawo na watanni biyar, ana ci gaba da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nuclear Iran ta 2015 a yau Litinin. Yan majalisar dokokin Amurka suna da wata guda mai cike da aiki a gabansu, yayin da suke fuskantar wa'adin aiwatar da manyan ayyuka na kasafin kuɗi da tsaro, kuma abinda 'yan jam'iyyar Democrat ke fatan shine kammala fasalin ayyukan dala triliyan biyu na kula da lafiya, yanayi da ayyukan hidima na iyali.
Kanan labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ciwa ta kaddama ta kunno kai tsakanin likitoci da hukumomin lafiya akan rigakafin coronavirus a jamhuriyar Nijar.
Muna karshen hankalin ministan inkiyar lafiya duk abin da ya faru bisa ga wanga kudiri da aka doka na tilo samu likitoci yin waga allura shi kadai ne ya kawo gabu.
Haka kuma za mu ji cewa kungiyar bayar da agaji ta Red Cross ta taimaka wa tsakanin hukumomi a jihar Borno da motocin daukan marasa lafiya.
Wayannan da suka kawo mana gaskiya zai tallafa mana kuma zai mana jagora sosai.
Mu za mu yi kokari mun gan cewa wayannan ambulance an kai inda ya kamata a kai su, drivers da yan trainers za su fara aiki.
Sai kuma kasar Ghana, inda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka yake ci gaba da ziyarar aiki a wasu kasashen yammacin Afirka, muna dauke da rahoto. Sai kuma shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama domin a fara sauraron labaran duniya.
Mutanen da suka kamu da cutar COVID-19 samfurin Omicron wajen shida a Scotland. Gwamnatin Scotland yau Litinin har zuwa lokacin ba su san ko daga ina mutanen suka kamu da cutar ba, amma ana ganin wasu daga cikin al'umma suka kamu ba ta wajen tafiye-tafiye kai tsaye ba. An kuma gano wasu mutane biyu dauke da cutar ta Omicron a Canada jiya Lahadi. Ministan lafiya ta lardin Ontario dake gabashin Canada, Christine Elliott, ta ce mutanen na Ottawa sun je Najeriya ne wanda ba ta yankin kudancin Afirka inda aka gano nau'in cutar. Jami'an lafiya a kasar Netherlands sun ce wasu mutane 13 da suka iso kasar kwanan nan ta wasu jiragen sama da suka taso daga Afirka ta kudu, gwaji ya nuna suna dauke da nau'in Omicron na cutar corona. Fasinjojin na daga cikin gungun mutane 61 da aka gano suna dauke da cutar bayan isowarsu daga Amsterdam ranar Juma'a. A Vienna, bayan tsawo na watanni biyar, ana ci gaba da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nuclear Iran ta 2015 a yau Litinin. Kuma a karon farko tun bayan da sabon shugaban kasar ya hau kan karagar mulki a Iran, kamar a tattaunawar har zagaye 6 da suka gabata wanda aka fara a watan Afrilu, yanzu ma Amurka ta shiga tattaunawar amma ba kai tsaye ba kamar a yarjejeniyar 2015 wacce aka fi sani da Joint Comprehensive Plan of Action. Iran za ta yi magana kai tsaye da sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta 2015. Burtaniya, China, Faransa, Rasha da Jamus tare da jami'an diplomasiyyar Turai da ke ta kai da kawowa domin yin shawara da bangaren Amurka. Muhimmin abin dai shine sake farfado da yarjejeniyar da ta takaita shirin nuclear Iran na tsawon shekaru 10-15 a madadin sassaucin takunkumi. Amurka ta fice daga yarjejeniyar na shekarar 2018 a lokacin gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump, bayan da Iran ta fara nokewa daga cika alkawuran da ta dauka.
Inan jima kaɗan Amina da sake da labarai. Kafin nan, a yayin da yau Litinin 29 ga watan Nuwamba ke cika wa'adin da hukumomi suka ɗibar wa likitoci a ɗalibin makarantun likitanci su yi allurar rigakafi domin ba su kariya. sai dai kungiyar kananan likitoci ta SASUS da kungiyar ɗaliban da ke karanta fannin lafiya a jami'ar Abdulmumin ta birnin Yamai sun yi watsi da wannan mataki da suka ce ya saba wa doka. Wakilin murya Amurka a Yamai Solomon Barma ya aiko mana da karin bayani.
A zagayen da ya gudanar a ƙarshen makon da ya shige a manyan asibitocin birnin Yamai da cibiyoyin kwantar da masu fama da cutar corona, ministan kiwon lafiyar al'umma Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana cewa daga wannan mako za a soma tambayar likitoci takardar shaidar allurar rigakafin corona a mashigar asibitoci da nufin ba su kariya daga wannan cuta.
Su likitoci da suke suna tare da 'yan malaki takan yi wa likitan nan in ba a mai shaushawa ba ya zo ya ɗauki wannan ciwon ya je gari ya sashi, ya zo wani ɗauki wannan ciwon ya sa ma waɗanda ake tare da shi, ko kuwa mutum ya zo ya ɗauki wannan ciwo. Amma in an kai ma likitoci gaba ɗin su shaushawa, an kare su, za su kare iyalinsu, za su kare duk wani wanda suke zama tare da shi. Da haka nan mun ka ɗauki wannan dokar ta tilasa ma duk wani likita inda yake nan ƙasar ya kamata ya je wannan shaushawa.
A jajibirin shudewar wannan wa'adi, kungiyar kananan likitoci wato SASUS ta fitar da sanarwar watsi da matakin, kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga sakataren tsare-tsaren wannan kungiya Murtaha Awashe.
Kungiyar mu ta SASUS ta yi tur da Allah wadai da wanga mataki da aka ɗauka na tilasa ma likitoci yin wannan allura. Muna ƙarshen hankalin ministan ɗinkin lahiya duk abin da ya faru bisa ga wanga ƙuduri da aka ɗauka na tilasa ma likitoci yin wanga allura shi kaɗai ne ya kawo wanga abu.
Suma ɗaliban da ke karatu a fannin likitanci a jami'ar Abdulmumin ta Yamai sun bijirewa umarnin na hukumomin kiwon lafiya saboda a cewarsu matakin ya saba wa ka'idodin aiki kamar yadda suka bayyana a wata sanarwa. Zakari Maim Kasim shine shugaban kungiyar waɗannan ɗalibai.
Mu nan wajen mu duka matasa ne shekara 20 zuwa 30. A lokacin COVID wannan bincike sun nuna da mutane wanda suke da shekara 50 zuwa sama su ne suka yi haɗarin kamuwa da wannan cutar ta COVID-19. Muna da bukatu shi wanda saka shi ta COVID ki wannan. A zo a mumu vaccination kin wannan ta sankaro, a mumu vaccination wannan ta hepatitis. Su ne mu muka hi damuwa da su. Muna ɗauki muku misali. Dan Malati ya zo gashi nan saman kan gadar likita. Gashi nan yana tsakanin mutuwa da rayuwa. In ya ce ba a taba shi, ba a taba shi. Don doka ba ta tilasta mu bada yau mu zo mu yi vaccination wannan ta ku. In mutun ya ga dama yana iya tahiya yayi. Kundin tsarin mu antuka na aikin likita ya kwatanta mu da cewa ba a tilasta tama da mutum suwai barantana ma kuma harka vaccination.
Mutane 6,974 ne suka kamu da cutar COVID-19 daga farkon bullar wannan cuta a Niger, wato watan Maris na 2020 kawo jiya Lahadi 28 ga watan Nuwamban 2021, yayin da mutane 254 daga cikin su suka rasu, sai wasu 154 da ke shan magani a halin yanzu, waɗanda 32 daga cikin su ke kwance a asibiti, in ji rahoton sakatariyar ma'aikatar lafiya ta ƙasa, wacce ta ce ko a jiya Lahadi an gano mutane 16 da suka harbu da kwayar cutar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, har yanzu da kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Amina dauke da karin labarai.
Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun ce a yau Litinin sun kama mutane kusan 30 da ake zargin su da kai hari cikin dare a ofishin 'yan sanda da nufin kamawa tare da kashe wani mai ciwon kwakwalwa da ke tsare wanda ake zargi da zagin addinin Islama. Shaidu da 'yan sanda sun ce dabban masu zanga-zanga sun kai farmaki ofishin 'yan sanda da ke Charsadda da ke gunduman Khyber Pakhtunkhwa a yammacin Lahadi, inda suka kona wasu cibiyoyin tsaro da ke kusa da wurin bayan da 'yan sanda suka ki mika wanda ake zargi da aikata saɓon. Hare-haren ya tilastawa 'yan sanda tserewa tare da wanda ake tsare da shi, kamar yadda shugaban 'yan sandan gundumar Asif Bahadur Khan ya shaidawa manema labarai. Wani faifan bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta ya nuna ofishin 'yan sandan na konewa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. wani yunkurin inganta sha'anin kiwon lafiya a jihar Borno, kungiyar agaji ta Red Cross ta tallafa wa tsakanin hukumomi a jihar Borno da motocin daukar marasa lafiya, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Husaina Muhammad ta hado mana.
Kananan hukumomin da suka amfana da wannan tallafi dai sun hada da karamar hukumar Goza, Mafa, Kwandiga da kuma Magumeri, wanda su ma na ɗaya daga cikin kananan hukumomin da suka fuskanci tashin hankali na mayakan Boko Haram da a yanzu suke kan farfaduwa. Dr. Muhammad Unguluze babban sakatare ne a ma'aikatar kiwon lafiya.
Wannan lokaci ne muna cikin barkewan gudawa da amai wanda ake kira kwalera. A wayansu karkara ba mu da motocin da za su kai su saboda ba asibitoci a wayannan wurare. Abunda da muke tsammani zai zama mana da wuya yanzu kuma zai yazo da sauki. Wayansu local government babu kwata-kwata, wayansu kuma akwai. Akwai din ba zai bai isa a yi wani ayyukan da ake bugata da su ba.
Shugaban karamar hukumar Magumeri a jihar Borno, Najeriya, Injiniya Dr. Alilawan, yace lamarin kiwon lafiya da kuma ruwan sha abu ne mai mahimmanci a rayuwa da yake buƙatar kulawa.
Wannan lokaci ne wanda majama suke komawa su samu abinda za su yi na rayuwarsu. Shi lamarin kiwon lafiya da lamarin ruwa abu ne wanda babu su mutum ba zai iya rayuwa a kauye ba. So wayannan da suka kawo mana gaskiya zai tallafa mana kuma zai mana jagora sosai.
Mu za mu yi kokari mu gan cewa wayan ambulance an kai sai da ya kamata a kai su, direbobin da an train na za su fara aiki, su ne za su da kamar jijimai ta wanda ba su da lafiya su kawo asibiti in Allah ya yarda. So muna roƙon Allah insha Allah, Allah zai kare ambulance da jama'a daga gabakida. Tunda insurgency ne ya zo Borno, an kwana asibitoci da yawa, an kwana ambulances da yawa, jama'a duka ya sun rosu.
Tun 2001 muka fara wannan aiki na taimakon lafiya a kasar mu na Borno, dan mu tabbatar akan cewa an samu garkuwa game da ba da lafiya.
Kazalika kungiyar ta samar da wani asibiti a garin Goza wanda zai taimaka wa mata masu dauke da juna biyu da kuma kananan yara, ganin yadda a wasu lokuta mata masu dauke da juna biyu suna galabaita kafin a kai su asibiti.
Gaskiya mun ji dadin wannan asibitin. Dama abin da yake ci mana to a ƙwarya kenan. Dama mata muna shan wahala gurin aihuwa sosai da zuwa yin awo har zuwa gurin aihuwa ba abin da zan iya yin ce sai dai in mika musu godiya ta musamman.
Gaskiya dama muna samun matsala wajen aihuwa da wajen kiwon lafiyar yaran mu. Wannan asibitin da an gyara mana yanzu muna tunanin za mu samu sauki da cikin ikon Allah.
Kananan hukumomi dai a jihar Borno, Najeriya da suka fuskanci kalubale na matsalar tsaro suna kan farfadowa a yanzu, wanda suna kan komawa garuruwansu don ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Husaina Muhammad, taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Husaina Muhammad. A ci gaba da gudanar da ziyarar aiki a wasu kasashen yammacin Afirka, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya isa kasar Ghana, inda ga da wasu gidajen radio da talabijin da ke kawance da murya Amurka, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Ruwan Abbas ya hado mana.
A nan birnin Accra, Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, ya fara da ziyaran tashin talabijin mai suna Hijira TV. Asma'u Bawa ta yi hirar da shi kai tsaye akan talabijin, inda ya bayyana makasudin ziyarar.
Gane kici kasata je na ba ku biyo ku gane cin gana. A duwai na kasashe abu ɗaya ne ke iri da iri ba bambanci. Na farko dukkan da zumunci a duk inda na je na kan ziyarci tashoshin rediyo da talabijin irin wa'annan wanda muke tare da su daman mu gaisa da su mu ƙara wannan danko zumuncin, kuma mu ji zumunci yana tafiya da ya kamata ko akwai yadda yake buƙatar ɗan yaji da gishiri haka a yi fa masa. Abu na biyu na son haɗu da mutane shugabannin jama'a da ƙungiyoyi iri iri. Abu na uku na kan so in sadu da Hausawa tsagaman su duk inda zan goyi kenan Bahaushe a wurare da zaje na kan kokari da je da zai shi. Sannan abu na uku mu duba ta yaya za mu ƙarfafa shirye-shiryen da muke na sashen sanarwar Amurka wannan kasashe tun da jama'a mu kewa. suna abin na ƙarshe mai yiwuwa ne mukana ma'aikata a waɗannan ƙasashe.
Daga Hijira TV, Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto da tawagarsa a Karun Tuma sai gidan Radio Marhaba 99.3 FM. Takanas Alhaji Aliyu ya yi hira mai tsawo da shugaban tashan Alhaji Baba Sharif.
Kaji radio kina?
Yo, radio.
Ai ba ka iya karatu ke mota kana karanta jarida
ba ko ta kallon talabijin
ko kallon talabijin amma sai ka saurari radio
ko ma saba social media kana
ta bawai nan an nan dan sanda ka
maka a 1979 in ban manta ba aka kafa Hausa Voice of America ina jin ko za a nuna mana agenda ma ainihin makasudin
wato biyo yake
don dudde daga maganan nan akwai
kasan shekara 1979 Jimmy Carter ne shugaba Amerika Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari shi ne shugaban Najeriya yayi tafiyar sa ta farko a Washington da New York da sauran wurare a Amerika kai ziyara a lokacin ziyarar nan lokacin Najeriya ta samu mai na fetur Amerika kuma ta da sha'awar man fetur shugabannin nan biyu suka zauna suna tattauna wannan tattauna wannan tattauna wannan can sai wani an kare da shi yau an kare da abubuwa biyu muhimmai da farko an kare da cewa Shagari Bafulatani ne ko Bahaushe ne sannan an kare da muhimmancin yawan Hausa a sashen arewacin Najeriya to kuma kamar yadda ka sani ita Hausa nan fa da muke magana na jawa fa wato mutane ne ina son su kare fahimtar muhimmancin wannan harshen nan kasan yau da muke magana na akwai jami'o'i guda bakwai a Amerika da suke koyar da harshen Hausa
a Amerika
Turawa ni kana na koyar da Turawa
masu saurare dai sun yi murna da wannan ziyarar
shugaba sun ce barka da zuwa da fatan dai ka ci Ghana jollof ka kuma ci abincin Ghana ka garzaya a wuraren bude ido da kuma shakatawa to sun ce a huta lafiya da fatan cewa da zaka sake zuwa kuma nan gaba
sunana sarki Murana Bila ango sarkin zangon kwashima kakacin sarkin Hausawa na Greater Accra gaba daya muna maraba muna murna an karrama mu an daraja mu mutum kaman wannan ya jirci wa kasa na mu ta Ghana da ake muna cewa Hausawa mu ba su gewa amma yazo ya jirce mu muna fata yanda muke murna shima yana murna haka nan
mun yi murna da zuwan ka shugaban sashin Hausan Radio America mun yi murna
bayan ziyarar kuma sai da tamale zai koma Accra ya sadu da sarakuna da babban limamin kasar Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amerika Accra ga
a gaidar Ridwan Abbas wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya tafi kuma na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
jama'a sauraronmu assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin ta da fatar kun wani lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin masu sauraro a cikin shirin namu na yau za mu daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata inda muke duba batun neman mafita kan halin tsaro da yanayi da makarantu a yankin arewacin Najeriya ke ciki inda masu ruwa da tsaki da suka hada da masana tsaro, masana fannin ilimi, iyaye da sauransu ke yin kira ga gwamnatoci da su sake damara na ganin an kawo ƙarshen waɗannan matsalolin da suke addabar makarantu wanda hakan ke haddasa da koma baya mai ƙarfi. Ga kaɗan daga cikin nazari da wakilarmu Halima Abdulrauf ta yi mana daga birnin tarayya Abuja.
Rashin daukan matakan da suka dace ya kai ga mummunan yanayin da ake ciki inji ya haya iyata daga jihar Katsina.
Maka zo aka zabe ka matsayin shugaba, ka biya bukatar abin da waɗanda suka tare suka maida ka suka ce kai ne shugaban su. To ya zama ce kai ma ka maida biki. Abin da suke bukata daga gare ka ya kasance ka biya shi. Idan baki manta ba har kai wannan garkuwa da mutane ta fara ne tun a shekara 2006 wanda aka fara wato a kudu maso gabashin Najeriya. Sakamakon yadda kusan za a ce 'yan tawayen ne jaddata a wancan lokacin suke tada kai raba da sunan cewa ba a yi raba daidai ga abin da ya shafi tattalin arziki. Najeriya. To lokacin da Malam Umaru Musa Raduwa ya zo ya wato a matsayin shugaban kasa ya yi kokari duka ya dinke wannan barka. Sannan ko babban dan garkuwa da mutane da aka kafa dan ba ɗaya na farko a Najeriya baki daya shine Evans. Wani shi kuma har yanzu yana tsare. Har yanzu kuma inda muke ba wannan zai ce miki ga hukuncin da aka yanke kanshi. Kin ga rashin hukunci da ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa abubuwa su ci gaba da faruwa saboda mi ba a ga wani misali ba. Sannan aka zo aka yi na ciba kuma aka kare a garin Dauchi na jihar Yobe. Sannan ya biyo baya kuma wanda ya dauki hankalin duniya musamman ma wanda ya fara a jihar Katsina wanda aka yi a garin Kankara shi ma aka kore yara fiye da 370 da wani abu. Kin ga wannan ba karamin kalubale bane. A ce abu ya faru so ɗaya so biyu so uku so hudu kuma duk ba wani shiri da aka yi na musamman wanda gwamnati ce za ta kawo ƙarshen wannan matsala. Abun mamaki shugabannin nan cikin jama'an nan kuke iyaye da mata da sauran su suka hima muna gani abun ne na shawarta kowace fuska ana shiga a kwashe mata a yi musu fadi a wulakanta abun yana tashin hankali amma gaskiya a bibiya da muke ba wani shiri na da gaskiya wanda muke ganin hukumomi a kasar nan sun mai da hankali wajen cewa tabbas suna da gaske su kawo ƙarshen wannan matsala. Ita ma gwamnati ita ce mai ruwa da tsaki kenan duk wani abun da za a yi in ba gwamnati ta zo tana da gaske tana so ta kawo wannan matsala ba ranar da wannan abun zai kare saboda me kowa ya sani cewa gwamnati ita ce ruwa da tsaki ya kamata lokaci ya zo mu daina yaudarar kanmu da abun da ke rubuce da kuma abun da ke aikace kowa ya sani cewa an rubuce ana cewa shi wannan sarakunan gargajiya suna daga cikin gwamnati a Najeriya wanda suke taimakawa na tabbatar da tsaro da kuma tabbatar da wato mulki da shugabanci to amma fa daga hannun baya kuma in ka bincika ka cire rubutun to kuma babu shi a aikace saboda sanin kowa ne ya zama yanzu yadda sarakuna suka shiga wani tsaka mai wuya yan bindiga su zo gungun bindiga su zo su kawo ma wato dagaci ko hakimi ko sarki su kawo mai umarni gwamnati kuma ta bashi umarni idan aka kike kaka sai shiga kawai yan bindiga nan sun zo har dare wanda ya faru a jihar Katsina wani hakimi da aka zo aka tada duk suka yi da suka yi za su kashe shi ba samu nasara ba karshe suka buga mai tocila suka illata wannan mutum mun ga kuma yadda sarakuna ke magana game da al'amuran da ya shafi lamarin jihohin su amma kuma kan kace mi wa'annan sarakuna suke nemi su karasa gwamnoni a jihohi sun yi awan gaba da su sannan shi daktar da yake bada shawara cewa ya kamata a bude makarantu kin ga a matsayin shi na masanin tsaro ya kamata a ce ya shirye wasu hanyoyi da ya kamata a ce ita gwamnatin shi zai bada shawara a ce ga yadda ya kamata ta yi ta bude makarantu ba a ce a bude makarantu ba kawai yara suna cikin barazana duk abin da aka ce baka natsuwa kan shi baka natsuwa in tabbatar muke da ba abin da mutum zai gane idan an koya mishi kin ga wannan ba karamin kalubale bane.
Daktar Yahuza Yeso masanin tsaro ne a Najeriya.
Karin haske a nan shine yanzu inda a ce wani zai dauki aikata laifi idan wanda ya aikata laifin ya aikata wani ya kawo kara daga kauye za a dauki jami'in dan sanda ya je ya dauko shi don a zo a zauna da su a yi hukunci ko kuma a tuhumi mai laifi ya kuma su waɗanda aka dauka aiki yaya ba za su iya gano inda masu aikata laifin nan suke kuma ai abin da ya kamata ba sannan kullum muna maganar cewa makaranta an dauki yara dukkanin makarantun da aka dauki yara da aka nuna su a talabijin iyaye masu hankali sai da suka yi kuka saboda ni da nake miki magana waɗannan makarantun da na gani in kika dauki misali Kankara ki makarantar wato Jangebe idan muka kalli makarantar wato Kagara da ta gina ai ko berayen gidana da kannuka bazan so a ce sun je sun fake a wannan gurin ba to saboda kai muka dubi wannan zamu gane cewa in har da gaske ake yi an san abin da ya kamata a yi amma ko na hanzari ba gudu ba jami'an Najeriya fa ba mu da su wadatattu wanda za su yi wannan aiki babu kayan aiki in ma da su ba na zamani bane sannan kuma matsalar cin hanci da karbar rashawa wacce ta katutu a tsakanin hukumomin tsaro da kuma rige-rige da kuma daukar ma'aikatan tsaro da ake yi ba bisa ka'ida ba horar da su tura su guraren aiki da sauran karin girma da sauran makamantan su wannan yana daga cikin abubuwan da suka janyo cushewa da samun matsala ta kasa kaiwa ga gaci dangane da magance wannan matsala kuma ina nan akan batuna kulle makarantu ba daidai bane domin na farko yana karfafa wa yan ta'addan cewa sun fi karfin gwamnati na biyu yana sa yara su koyi wadansu halaye wanda ba su dace da su ba na uku yana haifar da su kansu malaman su tafi aikata wadansu abubuwa wanda suka saba wa doka da ka'ida ta kasa da kuma zamantakewa da mutuntaka sannan abu na karshe yana kawo dakushewa da koma baya a harkar ilimi dama kuma harkar ilimin ba wani ingancin kirki yake da shi ba wanda za a iya cewa an kula saboda makarantun sama da kashi 75 cikin 100 ba su cancanci a ce beraye sun shiga cikin su suna yin karatu ba ballantana kuma dalibai sannan mafiya yawancin jami'an gwamnati sama da kashi 90 cikin 100 ƴaƴan su ba su makarantun gwamnati makarantun masu cin gashin kansu suke kai su
tun baya bane iyaye da masana'a fannin ilimi a Najeriya ke yin kira akan gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen inganta tsarin ilimi a ƙasar duba da giben da ake samu sakamakon karancin kuɗaɗen da ake warewa fannin da kuma rashin tsaro da ake ciki inda gwamnati ke cewa tana iya bakin kokarinta akai Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a wannan makon sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin godiya ta musamman ga baki daya waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum Julie Lazarus Gratium ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia. Peace.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike
a gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakon da kuma sauraro kuke aika mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Harin da ƴan bandaga suka kai gidan yarin garin Jos abantar ne da Allah wadai. Duba da yadda wannan gidan yari yake da kyakkyawan matakan tsaro, amma duk da haka ƴan bandagan suka kutsa ciki. Daga nan kuma sai Shehu Adamu Rajau yace ya kamata jihohin da suka rufe layukan sadarwa a Najeriya su nemo mafita ta wata hanyar, tunda wannan ba a yi nasara ba. Ganin yadda rufewar da suka yi ya ƙara jefa jama'a a cikin wani mawuyacin hali fiye da wanda suke ciki a baya, inda 'yan bandagar suka ci gaba da aikata aika-aikar tasu. Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku fadawa shugabanni a Najeriya, musamman ma zababbun wakilan gwamnoni, 'yan siyasa da sauran ministoci, cewa ita fa kujerar mulki kamar kujerar aski ce. Yadda aka karkata ma ita ka hau, haka kuma za ka sauka wani ya hau. Don haka lokaci yana ƙara ƙure masu. Sauran kwanaki 515 suka rage masu a kan mulkin. Don haka su yi abin da ya kamata, domin a danga tuna su da abin alkhairi, ba abin aikin tir da Allah wadai ba. Saƙo daga Haruna Boda ƴan Kayibo, ƙaramar hukumar kafan Hausa a jihar Jigawa. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. Ta ce muryar Amurka, harin da aka kaiwa wani gidan yara a birnin Jos na da nasaba da rashin hukunta masu ɗaukar doka a hannunsu, da mahukuntan jihar ba sa yi ga masu ci gaba da karya dokar a wasu sassan jihar. A ƙarshe muke roƙon mai fitar da rana da wata da ya ba mu nagartattun shugabanni da za su maido mana da cikakken zaman lafiya a ƙasarmu. Saƙo daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Hamza Galadima birnin Kebbi, da ɗan Asuba mai fata ya wuri. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, muna Allah wadai da kisan wasu mutane da sojojin Faransa suka yi a Nijar, da fatan gwamnatin Nijar za ta sallame su su bar ƙasar, tunda fitina suke tayarwa ba bada tsaro ba a ƙasar. Saƙo daga Kawo Mai Ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga. Shi kuma lamarin sani na Kawo Daura cewa ya yi, salam muryar Amurka, muna jinjinawa ƙungiyar Ƙwadagon Najeriya wato NLC sakamakon fitowar da ta yi ta nuna wa gwamnatin Najeriya kin amincewa da ƙarin kuɗin man fetur zuwa naira 320 lita ɗaya, da fatan gwamnati za ta sauya tunaninta akan ƙudurin janye tallafin mai.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Samu sabbin mutane da suka kamu da cutar COVID-19 samfarin Omicron wajen 6 a Scotland. Gwamnatin Scotland yau Litinin har zuwa lokacin ba su san ko daga ina mutane suka kamu da cutar ba, amma ana ganin wasu daga cikin al'umma suka kamu ba ta wajen tafiye-tafiye kai tsaye ba. An kuma gano wasu mutane biyu dauke da cutar ta Omicron a Canada jiya Lahadi a Vienna. Bayan tsawo na watanni 5, ana ci gaba da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nuclear Iran ta 2015 a yau Litinin. Kuma a karon farko tun bayan da sabon shugaban kasar ya hau kan karagar mulki a Iran, kamar a tattaunawar har zagaye 6 da suka gabata wanda aka fara a watan Afrilu, yanzu ma Amurka ta shiga tattaunawar amma ba kai tsaye ba, kamar a yarjejeniyar 2015 wacce aka fi sani da Joint Comprehensive Plan of Action. Iran za ta yi magana kai tsaye da sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta 2015. Yan majalisar dokokin Amurka suna da wata guda mai cike da aiki a gabansu.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshe shirin namu na yanzu, sai kuma a shirin manadar da misalin karfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Za ku mai da shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna da ta yi gabatar da shirin, da kuma Julie Love Discretion wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfi da Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, ke cewa ku dakacin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.